أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا جامعا لسائر وجوه المحامد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى نرى الله جهرة فارتيمك الله سبحانه وتعالى قرو قرو فأخذتكم الصائقة في آوة واتتكي لو كده هلكة كذوت لو كيكوة تهلكاكو وأنتم تنظرون a lokacin da kuna kallo ba abin da za ku iya. Wannan ayan yana cikin ayoyin da suke nuna mana matukan wato bijirewa da kangarewa da materialism irin na Yahudawa. Wato Yahudawa al'umma ce da suke wato tsananin imani kadai da abin da suke gani ko suke ji. Shi yasa jiya muka karanta cewa sun ci imani da annabi Musa alayhi salam, ko lokacin da annabi Musa ya tafi suka ce sai an je an kawo musu dan mafarkin da za su bauta ma dan su ga abin da suke bautawa kurukuru. To wannan ma dai ci gaba ne da wannan, kuma wannan tsaban jahilci ne, domin cewa hatana rabbaha jahratan wato mutane ne suke neman wani abu wanda su ba su da ahliyar abin, domin Allah subhanahu wataala akan kansu ma cewa yayi wa fi anfusikum afala tubsiruna. Afala tubsiruna ba afala tabsiruna ba. Akwai bambanci tsakanin basara yabsuru da absara yubsiru. Wa fi anfusikum ana lissafa musu ni'imomin Allah da aka zo kan kawunan su wato ransu, wanda yake ba wanda zai iya cewa yana ganin ransa, duk da kuma ya fi imani da samuwar ransa akan komai. Ko saboda mutum ya fi sanin cewa shi akwai shi akan komai, amma ba wanda zai iya cewa ga ran nasa ga shi shi wanda kuma ita ce hakikaninsa, wannan jikin ba shi ne hakikaninsa ba. To lokacin da Allah subhanahu wataala yake nuna ma bayin Allah ni'imominsa, yana cewa ku kalli wannan ni'iman, ku kalli wannan ni'iman da ya zo kan kawunanmu, bai ce ba ku ga kanku ba, sai ya ce ba ku gani irin na basira. Wa fi anfusikum afala tubsiruna, shin ba ku da basirar riskan kawunanku ne? Dan da basira ake riskan kai ba da basaru ba, wato ake riskan rai hakikanin dan adam, kamar yadda kowa da ya sani ran mutum shine hakikaninsa. Kuma wannan idan aljariha tana da rauni, tana da iyakokanta. Misali, idan ba microscope, ido zai ce maka ƙananan abubuwa wanda ido mujarrada ba ta iya gani, zai ce maka babu su a wajen. Amma idan aka sa microscope sai aka girmama waɗannan abubuwan, sai ya ga ashe da wani abu wanda da idon shi bai gani ba, ashe idonsa ba gaskiya ta faɗa masa ba a ƙasa. Idan da zai tsaya ga inuwansa, idonsa za ta ce mashi wannan inuwan a tsaye yake, amma da zai ba kansa awa ɗaya zai ga inuwan ya ƙara tsawo ko ya rage tsawo gwargwadon motsin rana. Kuma komin yadda ya ƙura wa idon inuwan ido zai ga ba zai ga motsinsa ba. Tsira ka ga idon shi ba ta gaya masa gaskiya a cikin motsin inuwa ko rashin motsin inuwa ba. Haka abin da yake nesa in ya hanga zai iya cewa babu abin, na kawo telescope aka matso da abin sai ya ga abin ashe akwai shi. Dan haka dai wannan idon kadi'a ce, ba za ta iya nuna wa mutum. Kuma kwatankwacin wannan neman da mutanen annabi Musa suka yi, kamar kwatankwacin mutum ne ya zo ya ga mutane da television sun yi connecting, suna da decoder, suna da satellite, sai ya ga suna ta kamo channels mabambanta, shi ma sai ya zo ya sami television ya kunna, ba ya da satellite, ba ya da decoder, kuma yana son ya ga abin da suka gani. Duk da auri ɗaya suke, koko ya ga mutane da waya sun sa sun kunna, suna da kuɗi a ciki, suna da charge, sai ya ga suna magana da mutane a mabambantan wuri, kila har suna kallon ma wanda suke magana da su, shi ma sai ya je ya siyo irin wannan wayar, amma ba ya da kuɗi a kati a ciki, kuma ba ya da caji, sai ya ce yana son shi ma ya yi abin da suke yi. To kaga wannan ba abu ne mai yiwuwa ba. Na'am, abin da wannan magana take nufi shi ne ido zai yiwu ya riski Allah subhanahu wa ta'ala, amma ba a wannan rayuwar ta duniya ba wannan rayuwar ta duniya Allah ya tsaice wanda zai iya riskanta sai bayan fana'i na anfusu ko na nufusu wallahu alam wa idh kuntum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan fa akhadhatkum as-sa'iqatu anan an ga mana tsawa wacce take dauke da halaka ta kama su kamar yadda aka faɗa mana a cikin sha'anin annabi Musa alaihi salam walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin kaga wa kharra Musa sa'iqa sa'iqa suma akhadatkumu sa'iqatu to didda abin da ya faru da su shi ya faru da annabi Musa alaihi salam a matsayin sa'aku amma saboda shi annabi Musa yana da izini ma'zulun ne yana da izini cikin abin da yake yi shi yasa sai Allah subhanahu wataala a can yace falamma afaqa kaga shi ba mutuwa yi ba kuma da kansa ya tashi su ko anan sai kaji summa ba'athnakum min ba'di mautikum su mutuwa suka yi sai da Allah ya tashe su dan mene dan sun nemi abin da yafi karfin su ko misali kwatankwacin jiki ne jikin da ya saba da wani nau'in drug wani nau'in magani zai sha wannan misali walillahi masalul a'la wanda ya saba shan wani nau'in kwaya misali idan ya sha kila ɗaya biyu uku ba dole ya mashi tasiri da sauri ba amma wanda bai saba ba kila in ya sha ɓallin ɗaya sai ya yi abin da sai wancan ya sha goma ko ashirin zai masa wato a cikin wannan a cikin lamarin barna kenan to a cikin lamarin Allah subhanahu wataala ma haka abin yake shi yasa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama lokacin da yazo yana wisali na azumi aka sha ruwa ya wuce bai ci abinci ba aka ƙara shan ruwa ya wuce bai ci abinci ba sahabbai suka fara suka kasa yace ayyukum ka hayati wane ne cikin ku irina da har zaku ce za ku yi abin da nake yi abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini ko abitu wali mut'imun yut'imuni wa saqin yasqini saboda haka ashe kaga a cikin mutane ma hawa ne cikin kusanci da Allah akwai wanda zai iya yin wani abu abin daidai ne a lamarin sa wani kuma in yazo yayi wannan abin sai ya zama laifi a lamarin sa saboda matsayin sa bai kai yin wannan abin ba ana nufin na kusanci da Allah ba na sako ko wani yazu billahi ko da yake akwai abubuwan da za su iya bayyana a zahiri ma kaman sako ne amma isa sai ya sa wani bawan Allah sai ya yi sai ya zama hujja gare shi ba a kansa ba annabi Musa alaihi salam ya haɗu da annabi Adamu alaihi salam sai annabi Adam annabi Musa yake ce ma annabi Adam kai ka fitar da mu daga aljanna hadisin Bukhari ko kai ka fitar da mu daga aljanna da ba din kai ba da yanzu muna can cikin aljanna sai ce ah Musa kake kama ni da abin da Allah ya kaddara mun zan aikata ka daura mun laifi da abin da Allah ne ya kaddara mun sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma sai annabi Adamu kaman dai a ce kurewa ya kure hujjan annabi Musa alaihi salam da wannan magana kaga wannan isa ne ta sa za a kafa hujja da kaddara ko amma inda wani ne irin na misali ya aikata wani abu wanda ba daidai ba duk da yake wannan abin da annabi Musa Adam alaihi salam ya aikata ma ba alam ne na watan taklifi ba a alam ne na tasiri to inda wani mutum zai aikata haka ya ce Allah ne ya kaddara masa da wannan abin ya zama hujja na kama shi ko sai ya zama ya yi laifi biyu ma ya yi saban Allah kuma ya ce Allah ne ya rubuta masa to duk da za a ce wannan kamar yadda na faɗa alamu tasiri ne ba alamu taklif ba to amma ya faru da annabi da sayyidina Ali Allah ya kara masa ya tashi ma hadisin sana Bukhari wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya shigo gidansu da asuba ga sai ga suna bacci ba su tashi su sallan dare ba sai yake musu ku tashi mana lokacin sallah ku tashi ku sallah shi da nana Fatima Allah ya kara masa yarda sai sayyidina Ali yace to rayukan mu suna hannun Allah ne wato suna wajen Allah in ya so ya kale mu sai mu tashi in ya so kuma ya rike sai mu kasa tashi
sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake yana wa kanin insanu akthara shay'in jadala dan adam ya cika garda ba da runtu ya kale su cigaba da baccin su yace musu komai ba illa yake yana wannan magana sayyidina abdullah ibn umar Allah ya kara masa da shi ma hadisin sa na bukhari wata rana yayi mafarki an kama shi da karfi an kai shi kofar wuta za a saka shi amma sai aka sami kofar wutan a rufe ana kokari yau wahala sosai a cikin mafarki aka dawo da shi aka shiga da shi aljanna to sai ya tsorata da wannan mafarkin sai yace ya fada ma yar uwansa sayyidatuna hafsa yar sayyidina umar iyalin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin sai tace sai ta gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni'mar rajulu abdullahi ibn umar law kana yaqumu min al-layl abdullahi ibn umar ka ma dallane shi mutumin kirki ne amma ba sai in yana qiyamul layl dole ya tashi ya fara qiyamul layl yace daga ranan bai fara fashin qiyamul layl ba kullum sai yayi qiyamul layl to haka dai bayan Allah sai da tafau cikin wasu mazaya amma wannan ba yana nufin cewa kuma zai sauwaga mu wani aikata abin da Allah subhanahu wataala ya hana ba ba wani wanda Allah subhanahu wataala yema waiver a cikin aikata saban Allah da gangar kuma ba'athnakum su kai waɗancan bani Isra'ila sai aka ce sai Allah ya tashe su shi kuma annabi Musa alaihi salam sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce falamma afaqa saboda nuna watan matsayi irin na annabi Musa alaihi salam sun akhadatkum sa'iqatu wa antum tanzuruna kuna masu kallo watan kuna kallon abin da ya faru wannan bayani duka ya zo an ce a cikin at-taura in detail watan ya aka yi lokacin da suka nema din an ce duwatsu suka rika tashi sama gari ya har haɗe irin da ya kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi ta kadu samawati ya tafattarna minhu inna watan shaqqal ardu wa taqirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada to makamancin haka gaba ɗaya gari ya yi duhu ƙasa ta tashi duwatsu suka tashi sama suka murtike tsawa ya dinga faɗowa saboda abin da suka nema ba matsayinsu bane ya fi ƙarfin matsayinsu والله أعلم نعم
ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون
ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى سنن بايونكم متم الله يتشكر sannan muka tashe ku bayan mutuwanku la'allakum tashkurun me yuwa dai ku zama masu godiya ga Allah subhanahu wataala saboda ni'imomin da Allah subhanahu wataala yake maku wasu bayan wasu wanda yake shi mutuwa din nan samun yaqini ne duk wanda ya mutu ya sami yaqini ko wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin to in wanda ya samu ya mutu ya dawo ai kaga ba wanda ya kamata ya kula da ibada ya rike ibada saboda ya sami yaqini ya ga ainul yaqini ya kamata ya fi kowa rike ibada da godewa Allah subhanahu wataala wasu malamai suka ce saboda haka anan duniya ne aka tashe su wasu suka ce a'a ba a tashe su anan duniya ba kuma ba asnakum min ba'di mautikum ana nufin ranar tashin kiyama ne domin duk wanda ya mutu shikenan qamatu qiyamatuhu babu tashi bayan mutuwa kuma sai tashin kiyama akai sabani a cikin wannan matsalan aka ce ah ga yanan an ce la'allakum tashkuruna ko kuwa zama masu godiya suka ce eh ai godiyan da ake nufi a nan wajen irin wancan ne wanda Allah subhanahu wataala yake fadin yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tazunnuna illa rizqukum illa qalila ko ya lokacin da Allah zai kira ku sai ku amsa da godiya ga Allah to anan watan ranan tashin kiyama ne za su amsa la'allakum tashkuruna dinnan shine daidai da fatastajibuna bihamdihi watan amsawa ne da za su yi suna masu godiya ga Allah subhanahu wataala da ya tashe su bayan mutuwansu wallahu alam dai an yi sabani mai yawa wanda suka ce kuma a nan duniya ne aka tashe su har yanzu su ma suke sabani wasu suka ce to akwai taklifi akan su bayan wannan tashi dan sun riga sun sami yaqini to yanzu akwai taklifi akan su ko babu akai sabani wasu suka ce babu taklifi tunda sun riga sun sami yaqini aikin su rufi'ati anhum al-aqlam ayyukan su alqalami ya riga an daga akan su dan haka ko sun yi aiki yanzu ai to aikin ne za su yi bayan sun je sun ga yaqini wasu suka ce a'a to in kuma ba su yi aiki ba za su yi aiki ba ai tarihi ya tabbatar bayan wannan hadisan wasu hawadis din sun faru in haka ne me yasa Allah subhanahu wataala ya kama su da sauran abubuwan da suka faru bayan wannan dan haka dai akai sabani da yawa daga malaman mu sun fi tafiya akan cewa kuma ba asnakum ana nufin ranar tashin kiyama ne saboda babu wani abu a tarihi na littafan banu Isra'ila wanda yake nuna cewa sun mutu sun dawo duniya wallahu a'lam
وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وظللنا عليكم الغمام الله سبحانه وتعالى يتي كما مكيمك إنوى da gira giza gizai suka zama suna muku inuwa. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa, sannan kuma muka saukar muku da almannu, watan da Hausa ana ce mishi kaman darba, wani abu da yake sauka akan itatuwa mai zaki, wanda ake shan shi yana da dadi na musamman kaman zuma zaka ganshi, amma shi daga tabi'a yake. Wassalwa da tsuntsayen salwa, kulu min tayyibati ma razaqnakum, ku ci daga dadadan abubuwan da muka azurta ku da shi. Wa ma zalamuna, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce basu zalunce mu ba, walakin kanu anfusahum yazlimun, sun kasance suna zaluntan kawunan su. Wannan ana ba mu kissan abin da ya faru a ardhut tiyi, watan kasan imuwa, wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari a cikin suratul Maida ko wa qala Musa liqaumi ya qaumi kuruni ni'matallahi alaykum ij'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yuti ahadan minal alamin, ya qaumi kulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun, qala rajulan min alladhina yakhafuna an am Allahu alayhim adkhulu alayhim albaba fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, ko qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq baynana wa baynal qawmin fasiqin, qala fa innaha muharramatun alayhim 40 sanatan yatihuna fil ardi fala ta'sa 'ala al qawmin fasiqin. Watan wannan shine kissan arduti, wanda bayan an tsiratar da su, bayan annabi Musa alaihi salam ya je wannan munajatin da Allah subhanahu wa ta'ala da mutane 40 daga cikin 70 daga cikin jama'ansa, ya dawo ya sami su suna wannan bautan ijin din, to Allah subhanahu wa ta'ala an bayan an sa su karkace kawunan su, suna cikin karkace kawunan su, halaka ya zama waridi akan su gaba daya. Annabi Musa ya fara wannan kukan, wanda kukan ya zama musu kaman ibadan su, ko shi yasa za ga in suna ibada ibadan su kaman su ta kuka haka a jikin, har wani garu suke da shi wanda ake cewa haqiqul mabka, garun kuka ko, to Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe musu. To amma da aka yafe, sai aka ce to su je kurkuku, dan ardhut tihi kaman kurkuku ne, exactly kaidojin kurkuku na zamaninmu, illa kawai wannan a fili ne, amma ai kirkiri ne, dan guri ne ga yanan, ba inda za ka, kana zaune waje daya, ba abin da za ka ci sai abin da aka baka, ko kurkuku ne da duk ka'idojin kurkuku. Shi yasa duk da duk tsananin dadin da ke ci, guri ne wanda yake tsaban sahara, amma kuma aka yi musu inuwa, suna da inuwa a wajen, ba su da wani wahalan wai ce zafi ya dame su ko rashin ruwa ko wani abu, duk an ba su, sun tambayi ruwa an ba su. To amma matsalan shi ne babu hurriya, babu yanci na mutum ya je inda yake so ko ya yi abin da yake so. Shi yasa suka fara kokawa da wannan din ma. To Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana ga yanayin abubuwan da ya yi musu a cikin wannan ardu na tih din da suka sami kansu saboda saba wa Allah subhanahu wa ta'ala da suka yi. Wa zallalna alaykumul ghamama wa anzalna alaykumul manna wassalwa, kamar an sa su a kurkuku ne na tsawon shekara 40, kaga nan ma ga 40 ya ƙara zuwa, ko 40 ɗinmu na jiya, ko qala fa innaha muharramatun alayhim 40 sanatan, to me yasa ba 41 ba? Akwai wata hikimar Allah da yasa ba 41 ba, ko 40 sanatan yatihuna fil ardi, ya kamata a ji wannan 40 ɗin fa, yatihuna fil ardi fala ta'sa 'ala al-qawmil fasiqin. To haka dai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su a cikin wannan imuwa awan waɗannan shekaru, amma kuma da wannan ni'ima na shi gare su har a cikin yanayin imuwa din. Wa sallanna alaikum al-ghamama wa anzalna alaikum al-manna wa salwa kulu min tayyibati ma razaqnakum, ku ci daga dadadan abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya baku, saboda wannan arziki ne wanda ya zo kai tsaye daga sama, kuma babu hannun dan adam a ciki, shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yace kulu min tayyibati ma razaqnakum, komin dadi dadi yana rage dadi ne gurgurdan yanda dan adam ya sa hannu a cikin sa, ko kowane abu wannan a cikin abinci haka ne, a cikin tabi'a, a cikin komai haka ne. Inda mutum zai yi gida ya jawo duka nau'o'in filawa da sauransu ya sa, duk da ga shi ya yi ƙoƙarin kwaikwayon ɗabi'a ne, amma saboda shi ya tsara ba zai taɓa daidai da kaje dajin Allah ka sami wani wuri filawoyi sun haɗu ba hannun da ya taɓa su wajen tsara su, kaga yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake tsara nashi ɗabi'a ɗin, ko duk yadda ɗan adam zai ƙoƙari ya kwaikwayi natural ba zai iya ba. To haka Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar musu da wannan manna wasalwa din abinci tabi'i, wanda in ya shiga jiki gaba ɗayan shi baya fita, gaba ɗayan shi aiki yake yi a cikin jiki. Sai sa Allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi min tayyibati ma razaqnakum, to amma duk da haka suka bijire dan kada mutum ya ɗauka ai bijire wannan ka wannan ko baki ma Allah da dai boli azu billahi, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya ma bayi wa mazalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun, mun faɗi jiya yanda zalimuna wa antum zalimuna zalamtum anfusakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimuna, yanda Allah ya jero mana su saboda badi'un nazmil qur'ani, wallahu a'lam. Na'am.
Wa idh qulna dukulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu shi'tum ragadan wa adkhulu albaba sujjada وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ يَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ
وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى yace wa idkun nadkulu hadhihi alqarya, yace ku tuna lokacin da nace muku ku shiga wannan alqarya, wa kulu minha haythu shi'tum ragada, kuma ku ci daga duk abin da kuke so gaya nan ragadan, yana nan cikin yalwa. Wa dkhulu albaba sujjada, kuma ku shiga kofa kuna masu kaskantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qulu hifdha, kuma in kuna shiga ku ce hifdha tatu, hifdatu anan an ce yana nufin kaman hubba Allah asa mana, ya Allah ka sauka yayi mana zunubanmu, amma dai Allahu alam za mu gani ko haka ne, wallahu alam. Nasfir lakum khatayakum, za mu yafe muku inji Allah subhanahu wa ta'ala kurakuranku, wa sanazidu almuhsinin, kuma za mu ƙara ma wanda suke masu kyautatawa. Wannan ayar kuma tana magana ne akan abin da ya biyo bayan arzuce, bayan sun gama wannan dimuwa din, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku shiga alqarya, wa kullu nadkhulu hadhihi alqaryata, amma anan Allah subhanahu wa ta'ala bai gaya mana sunan alqaryan ba akan tsarin alqur'ani, ko muna yawan faɗi cewa shi alqur'ani ba littafi ne da yazo dan watan ya gaya maka tafasil din masail ba, littafi ne da ya zo don ya koya mana ya ake aiki, ya bamu darussa daga cikin ayyuka. So da aka ko kisoshin alqur'ani, ba za a ga qur'ani yana muhimmanta faɗin sunayen wanda kissan ya faru da su ba. Misali fir'auna, 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 ga yana qur'ani, ba inda qur'ani ya ce fir'aunan nan shi ne wani, saboda ba muhimman abin da ke da muhimmanci a wurin qur'ani wani ba ne, a'a me wani ya aikata, wani darasi za mu iya ɗauka daga cikin aikin nan, ba wai wane ya aikata ba, ko hamana, hamana, hamana a qur'ani ga yanan, amma ba za ka ji wane ne hamana ba, qur'ani ne na Allah ne, shi ya fi sanin kowa, zai faɗi wane ne mutumin inda ya so, ko maliku, ko azizu misra, imra'atul azizi, ga su nan dai haka da yawa a qur'ani, haka za a ga qur'ani in ya zo sai dai ya faɗi, in ka ji qur'ani ya faɗi waje da sunansa, to akwai wani darasi musamman wanda ya ta'allaka da wajen shi ma, shi yasa aka ƙara faɗin wajen, amma in ba haka ba sai dai kawai a bar abin. Shi kuma malaman tarihi za a ga suna ta ƙoƙari su ce ai ana nufin gari kaza ne, ko ana nufin gari kaza ne, wannan duka ma anzalallahu alaiha min sulfan, kai dai abin da ake nema kai imani da shi, an ce musu su shiga wata alƙarya, in an ce alƙarya kuma shi ne babban gari wacce aƙalla tana da tarki tana da alƙali tana da wazirai waziran sarki watan gari ne tsari na gudanarwa duk garin da take haka ana kiranta alƙarya to amma dai da yawa sun tafi akan baitul maqdis ne aka kai su shiga amma babu wani hujja tabbatacce wanda yace baitul maqdis ne aka yi musu umurni da su shiga domin su yahudawa watan su kadai ne Allah subhanahu wa ta'ala qur'ani watan bai masa gari ba lokacin da za a yi masa garin ya faɗa a qur'ani da dalla da kyau watan a bayyane ko ga yana wa qulna min ba'dihi li bani isra'ila sunul arda ko fa idza ja'a wa'dul akhirati ji'na bikum latifa uskunul arda Allah ya ce musu uskunul arda watan ku zauna a ƙasa me ake nufi da uskunul arda kowa in za a ce ya zauna waje za a ce uskun gari kaza ko anguwa kaza ko gida kaza sai a ce uskunul arda shi yasa ma'ana mujarradin fadin uskunul arda nan ma wata mu'jiza ce ta alqur'ani ya nuna cewa a watsa za su rayu ba za su hadu ba sai wa'dul akhirati ya zo in kaga sun zo sun hadu gari daya fa idza ja'a wa'dul akhirati ji'na bikum latifan kuma kaga wai latifan kai alqur'ani tabarakallah ji'na bikum latifan watan gungu gungu sai ka ji gungun mazauna ƙasa kaza sun taso sun dawo gungun mazauna ƙasa kaza su ma sun yi hijira sun dawo Israel haka gungu gungu ji'na bikum latifan idza ja'a wa'dul akhirati kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana wa'dul akhirati din a wani waje ko wa qadayna ila bani isra'ila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira fa idza ja'a wa'du ulahuma na farko ba'asna alaykum ibadan lana uli ba'sin shadidin fajasu khilala diyari wa kana wa'dan maf'ula thumma radadna lakum al-karrata alayhim wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum akthara nafira in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idha ja'a wa'du al-akhirati ko idha ja'a wa'du al-akhirati to wa'du al-akhirati nan jezu kuma ga alaman ya zo ne yanzu ko da aka gaya nan suke dawowa gungu gungu suna dawowa inda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alƙawari ji'na bikum latifa din za su zo su taru sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ikon da zai yi a kansu wa idh kunna tadkhulu hadhihi al-qaryah min aytikum ragadan wa tadkhulu al-baba sujada to dai anan alqarya ba a fadi abinda ake nufi da shi ba Allah subhanahu wa ta'ala yace ku ci daga abin da kuke so ku ci daga abin da kuke so ragadan idan muka kula irin wannan ayan guda biyu ne a qur'ani a can baya Allah ya ce ma annabi Adamu alaihi salam wa qulna ya Adamu sun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma nan kuma an ce wa kulu minha haythu shi'tum ragadan can an kaddamar da ragadan akan haythu shi'tuma nan an kaddamar da haythu shi'tumu akan ragadan me yasa abin da yasa aka kaddamar da ragadan a can wa kula minha ragadan duk in kaga an ce wa kula minha ragadan haythu shi'tuma to an baka abincin ne ga yinin jahi kamar mutum ne yana da gida wallahi masalul ala sai ya zo ya shirya maka dining table kai bako a shirya maka abinci a dining amma ga wani abincin a cikin fridge da wani abincin a kan wajen girki da sauransu shi wannan an bar shi a can sai a zo sai a ce to bismillah ka ci sarranka ko to kula min ha ragadan kenan haythu shi'tum amma kulu min ha haythu shi'tum ragadan mutum ne sai ya bude maka gidansa sai ka shiga sai ya kulle koba sai ya ce ga nan duk abin da kake so ka ci to kaga nan ba a gina ba a dafa maka an shirya maka ba to da haka kullu haythu shi'ta ragadan ba ragadan haythu shi'ta ba ko to da haka kai ne zaka je ka zabo abin da zaka ci sai ka zaba cikin duk abin da yake gidan to na littafi in ba daga wajen Allah ba daga wajen wani ukulu min haythu shi'tum ragadan wa ukulu al-baba sujada وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم abin da yasa nace kalman hibbatu dinna malaman tafsiri da yawa suna fadin waqulu hibbatun ana cewa ne watan hibba an la asamana ya Allah ka sauke mana zunubin mu ina ganin akwai dubawa anan saboda kalman hibbatu dinnan kalma ce ta abraniyanci kalma ce yanda Allah subhanahu wataala ya umurni su fada haka suka fada to daga ba buƙatan kokarin fassara ta cewa larabci domin hubba anna asama na shi larabci ba buƙatan mu ta kokarin sai mun bada ma'anan ta na larabci shi dai kalma ce mutu'abbadun biha haka Allah subhanahu wataala ya umurni a bauta mashi da ita qulu hibbatun kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ga mana hadisin Bukhari ko ila li bani isra'ila قولوا حطة يغفر لكم من خطاياكم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم من خطاياكم فقالوا فدخلوا يزحفون على أستائهم وقالوا حبة من شعر واتن الله سبحانه وتعالى ياتي مسو وشغاب وفا كنا ما ستفكن فدكي كما كتشي حطة za a yashe muku laifukanku sai suka shiga suna jan baya suna zaune suna jan bayan su saboda tsananin watan in ka lura ma ka shiga kana mai duka kaskantar da kai ai yafi sauki akan ka shiga kana mai jan baya to amma saboda wajibi ne na son sai an saba wa Allah subhanahu wataala shi yasa duk da ga abu mai sauki akai ma mutum umurni amma ya bijire ya kin wannan abin ya koma yana wancan mai wahala so di shi yana son ya bijire mu Allah ne wal iyazu billahi kuma kamar yanda muka faɗi jiya saboda ikon Allah kalman hibbatu kawai ake so su ce komai ya gama su sami password shine password din kuma a zamanin da ake wannan magana babu su password ko wanda in kai kuskuren harafi daya ko code daya abin zai ku budewa to amma wannan password ne yake karantar da mu wa qulu hibbatun nafsir lakum kaga ai password ne sai suka ce ham wato suka ƙara nuni sai ya budewa over rahman Allah subhanahu wa ta'ala wa sanazidul muhsinin Allah subhanahu wa ta'ala yace kuma zamu ƙarawa masu kyautatawa anan kalman wa sanazidul muhsinin tana koyar da mu wata ka'ida muhimmiya duk abin da Allah subhanahu wataala ya shar'anta a matsayin farilla to matukan babu hani akan ka zo da ƙari akan shi to duk lokacin da kake ƙarawa akan sa sunan abin da kake yi nafila sunansa ihsani ina fata mun gane Allah subhanahu wataala ya shar'anta sallah rak'o'i 17 a rana sai bayan ka zo da 17 nan ka ƙara 17 sunan abin da kai nafila sunan shi ihsani
za mu wadata da wannan zuwa kuma gobe Allah ya kisa wato cikin masu masha Allah wannan yana roƙon ayi nasiha ga masu yin parking din mota kan titi saboda ya kawo matsatsi din an saboda yana kawo matsatsi an tashi gaskiya ne kafin yin nasiha gare su mu ya kamata ya fara mana nasiha mu samar da ɗan uwa wanda za su rika taimaka musu wajen taya su yadda za su tsara musu parking din da kuma gudanar da yadda za su tashi din akai haka kila zai taimaka kwarai wannan ya ce wani ya ce masa akwai abubuwa guda biyu ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba zamaninsa ba a yi su ba a lokacin da yake duniya ina son ƙarin bayani to ba to daga cikin mai kyan da ina zaton misali wannan karatun tafsirin da muke ko a watan ramadana ina kyautar santin da shi ma ya zo ya haife mai kyau ne Allah ya yarda ko kuma zala sallallahu ba haka yake da zamanin sa wannan dai magana ne mai tsawo ina gani yana magana ne akan bid'a da kashe-kashenta kila mu bar shi kamar in mun gama karatu wata mu sami lokaci kamar minti 15 ko 20 mu yi magana akan sa bi iznillah sai a aje dan Allah menene hukuncin sayan sutura da abinci da kuɗin zakka a rabawa mutane wasu suna ganin babu komai amma mafi yawan malamai sun tafi akan zakka zaka bada shi ne da irin abin da ka cire tunda zakkan abinci shi ma yana nan ana yin shi ko to ba dalilin da zaka zo zakkan kuɗi kuma kai cire abinci kace zaka sai musu abinci ba ma ya danganta da wuri ne da nau'in jama'a amma dai kudin zakka haƙƙin wanda za a bani ba naka bane in abin da yafi so kenan ka sai mashi abinci sai tafiya sai ka bashi kudin shi je ya sana ko ba haka ba wani na tambayan yin jam'in sallah biyu wato sallan asr guda biyu wannan suna azhar wannan suna la'asar a masallaci babu komai saboda matafiya ne ba damuwa sallah ce misali a zo wannan suna azhar kuma duka hadirai ne mazauna ne shine aka ce babu kyau a masallaci guda amma in ya zama ya bambanta kuma matafiya ne wannan suna da usul wannan ya ce mutum ne ya sadu da macen da zai aura bayan ya biya waliyanta waliyinta ya bashi aurenta kuma ya biya sadaki amma ba a riga an yi sigan aure ba bai kyauta ba abin da ya sa irin wannan mutumin da zai rasu a wannan lokacin ba za ta yi mashi idda kuma ba za a bashi gadanta ba ba za a bata gadan shi ba da haka ba matarsa ba ce ko da yake wasu sun tafi akan sabanin wannan maganar da na faɗi so ma'ana dai magana ce mai sabani amma dai kauli mafi rinjaye shi ne wannan musamman saboda duk abin da ya shafi mu'amala urfi to ana ginawa akan urfin al'umma ne meye al'umma urfinsu idan ga urfinsu to akan shi za a ginu akai urfin al'umma idan an yi irin wannan shin an yi aure to idan urfinsu ba ya aure ba sunan shi aure ne Allah ya gane da mu amma babu haddi akan su su da suke haka ne wannan yana son bayani akan ayar rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini wannan maganganu ne da yawa wasu ce abin da ake nufi wato mashriqaini mashriqu na yanzu da mashriqu na ranar tashin kiyama ran da ranar za ta fito daga yammanta maghribaini ma haka wasu ka ce a mashriqaini ana nufin gabas da yamma maghribaini shi ma gabas da yamma kamar yadda zaka ce misali wato idan abu guda biyu ne kamar da hagu da dama sai ka ce dama biyu misali kana nufin hagu da dama wannan ka'ida ce a larabci sananniya wannan ya ce mutum ya yi azumi ba tare da yin sahur ba ya yi sahur din shi ya fi sunna ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana so wannan ya ce wani tasbihi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba sayyidina Fatima ya zo a hadisai daban-daban amma dai mafi shahara mafi inganci hadisin Bukhari shine ya bata tasbihin da ka sani takbiri kafa 33 tasbihi kafa 33 tahmidi kafa 33 watan fadin amin a cikin sallah yace idan mun zama mutum bai fada ba ya rasa lada da yawa amma sallansa ta yi wani ya tambaya ina aka sami hujjin yin zikiri cikin jama'a watan a taro ana zikiri ga sallah nan shi zikiri abinda ake nufi da shi shine kamar karatun alqur'ani sallah ita kanta zikiri ne ake mi salata ne zikiri ne karatun qur'ani zikiri ne aikin haji da za ku tafi na labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik ko ana tafiya ana zuwa ana dawowa nau'in zikiri ne haka shine zikiri da ake nufi wani yana magana akan hukuncin mafarki da rana wato mafarkin kadai in ba wani abu da ya faru tare da shi cikin azumi ba komai idan ma mutum yayi inzali shi ma ba komai saboda inna allaha menene rufi'a an ummatil khatu rufi'a al-aqlamu an salatatin an-na'imu hatta yastayqiz wal majnunu hatta yafiq wal sabiyyu hatta yahtanim ko ya'kil afwan majnun hatta yafiq an-na'imu hatta yafiq wannan ya ce mutum ne yana da ciwon ulcer sai kuma ya yi ta'azumi duk da haka har ya zama dalilin rasuwan shi shin za a ɗauke shi wanda ya kashe kansa a'a ba za a ɗauke shi wanda ya kashe kansa ba amma dai bai kyauta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah yuhibbu an tuta ruhasuhu kama yuhibbu an tuta azaimu Allah yana son in yi ma bawa rufsa ya zo ma rufsar kamar yadda in yi ma bawa umarni yake son ya zo ma umarnin amma ai shi ba ya san zai mutu bane ya dage sai da ya azumi wannan ya ce mutum ne ya sha ruwa kamar lokacin buɗe baki amma ya ji kiran sallah ta intanet ne ko ta waya ban dai gane abin da yake nufi ba idan a garin da yake ne aka kira sallah ya tabbatar rana ta fada shikenan amma zai yi wa ai kiran sallah ya zama a wani gari ne daban su rana ya fada waje ta fada wajen su misali yanzu tsakanin mu da Maiduguri daga nan ai akwai bambancin minti 30 a sharfo ko so ra kaga rana za ta fada a can anan ba ta fade sai ba minti 30 haka ba ma'auni bane wannan wani ya ce hukuncin wanda ya brush da makin bayan salatu idan bayan salatu ne mubasharatan da yawa daga malamai sun tafi akan ba komai saboda wai ana yi ne dan abincin da aka ci dan in ba a yi ba kun ji da wani nama ya makale daga baya ka ci ne ko to kaga ya zama mutum muni kenan to dan haka suna ganin bayan salatu ne mubasharatan ba wani damuwa amma dai mafi kyau a guji da makin da wani aji saboda dai gudun shigan wani abu dan manita ka shugo hat fa kadi sabra alijidi wa yau tilawan qur'ani wanne yafi lada a bayyane ko a asirce ya danganta da wajen ne ya danganta da wajen idan ka daga murya wani zai shiga takura koda ko bacci yake yi zaka hana shi bacci sai ka sauke murya koda takuran nan yana bacci ne zaka hana shi sai ka sauke murya idan kuma watan ba haka bane inda kake kowa na son kai karatun dama an zo an taro ana saurara ne ma shikenan sai ka daga murya naje wata kasa wani abu ya bani sha'awa watan kasan musulmai yan kadan ne amma duk malaman musuluncin da na tambaya kasancewan yaya alakan ku da waɗanda ba su abin da suke fadi shine watan su ba su da matsala ko misqala zarratin na wai tsangwama saboda suna musulmai ko misqala zarratin dukan su kaman san taro kowa amsan da ya bayar kenan amma daga cikin abin da ya bani sha'awa da su idan aka yi kiran sallah da loudspeaker to ba a sallah da loudspeaker ku sai a kashi saboda ai su ɗan kaɗan ne in suka sa loudspeaker za su zama suna sallah kila waɗanda ba musulmai ba suna jin ana damunsu saboda haka in za a yi sallah sai a kashe dai a kira sallah da mutane sun lokacin sallah ya yi amma an zo an shiga masallaci za a yi sallah dan a ji in an jin ɗin an zo to shi kenan sai a kashe loudspeaker sai a yi sallah kuma watan mu'amala mafi kyau zamantakewa tsakanin musulmai da wanda ba musulmi ba dan haka banga dalilin da zaka zo wasu ma yanzu su amfani dama suke watan ramadana da ake sa a kyautata ma al'umma a zama masu kyautatawa ga juna da wasu da sauransu amma sai ka zo kana zaune da musulmai da wanda ba musulmai ba karfe 3 dare sai ka je ka sa karatu a masallaci ka kure kuma ka san makwabtanka da wanda ba musulmai ba kuma suna damuwa da abin da kake har ya sa su ma maimakon a bi hanyoyi wasu kuma yanzu shikenan su ma sai su sa a coci sai a sa a loudspeaker ta waje ko ana jawabi cin shi ma ya rama inda ba akan haka aka gina rayuwa ba akan haka aka gina addini an gina akan fahimta ne da watan kyautata mu kowa kyautata mu juna suka dai rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam darasi ne mai kyau gare mu gaba daya dan haka dai watan shi daga murya ko saukewa ya danganta da wajen ne idan ba za a cutar da wani ba in an daga sai a daga mun san kissan Sayyidina Abubakar ko da makwabtansa suka ce suna cutuwa da karatunsa ko da yake afwan watan da wanda ya jawar ne shi kisan Sayyidina Abubakar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa ne ya ji yana karatu muryan shi kasa shi ko Sayyidina Umar yana daga murya yace ma Sayyidina Umar ya dan sauke muryan sa yace ma Sayyidina Abubakar shi kuma da ya dan kara daga muryan sa kasa wani yana roƙon addu'a ne matsaloli sun masa yawa Allah ya warware mana da zai yi kokari ya nutsu ya manta da matsalolin ya kalli ni'imomin da Allah ya yi masa tafi ya gane a shi matsalolin ma ba komai ba ne shi dan adam kowa yana jin cewa matsala sun masa yawa idan ya maida hankali akan matsala ya danganta da ina ka sallaka kyamaranka azuwa dinka ina ka haska idan ka haska matsaloli ne sai ka dauka cikin matsaloli kake amma in ka haska ni'imomi sai ya ga cewa ashe cikin ni'ima kai kake amma in yana son ya gane haka da Allah ya dan rika ziyaran asibiti musamman emergency ya dan rika zagayawa emergency na asibiti duk sati zai rage jin cewa matsaloli sun mashi yawa insha Allah wannan kusan tambaya ɗaya ne wannan yana sa a masa bayani akan salatu tasbihi salatu tasbihi kamar yadda muka faɗi a baya ta inganta a hadisi to in dai ba za mu wuce karfe 6 ba ina ganin sai mu hakura shi sai ta inganta a hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yanda ake yin ta kuma shine tana da lada manzo Allah hadisi yana cewa in ɗayan ku zai iya a kullum yayi in ba zai iya ba a sati yayi in ba zai iya ba a wata yayi in ba zai iya ba a shekara in ba zai iya ba kai a rayuwarsa ne ya samu yayi ko so daya ana yi tasbihi kafa 300 a ciki subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Bayan an yi Fatiha da sura za a yi tasbihi 15, in aka yi ruku'u sai a yi 10, in aka dago daga ruku'u sai a yi 10, in aka je sujjada sai a yi 10, in aka dago sai a yi 10, in aka koma sai a yi 10, in aka dago aka tsaya kafin karatu sai a yi 10, in ka kirga za ka sami 75. To duk raka'a in kai haka, to kaga a ƙarshe zai zama kayi 300 kenan wallahi. Raka'a hudu, raka'a hudu kaga zai zama 300 wata. 75 sau hudu wallahu alam. Sallu ala nabiyyi. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.